تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi a wannan masallaci mai albarka masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a yau 19 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma yazo daidai da 28 ga watan 7 miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nahl a gurguje kamar da muka saba za mu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu wani yana tambaya ta ina ake fara sahu na biyu to bayan sahu na farko ya cika ta ina ake fara sahu na biyu ana fara sahu na biyu daga inda aka fara da farko inda aka fara da farko da ake fara da biyu saboda haka za ka zama kana bin liman ne wato saitin liman ba wai sai ka je can ƙarshen masallaci na dama ba ba shi ne su ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi liyali li minkum ulul ahlami wan nuha kusantar liman shi ne ka zama santarsa amma in ka koma can gefe to babu maganar ka bi liman kuma in ka ce shi na biyu daga can ƙarshen masallaci ɓangaren dama za a fara shi to me yasa da shi na farkon ba za a fara shi daga can ba shi ma na farkon sai a fara shi daga can in haka ne ba shi na farkon sai ka fara shi sai santar liman to haka shi ma na biyu haka shi ma na uku so ba wai daga can gefe ƙarshen masallaci ta ɓangaren dama za ka fara ba wannan kuma yana tambaya cewa mace za ta iya kare shago wato a kanti a shago a kasuwa asali shi ne mace ta zauna a gida sawa'u mace mai aure ce ko mara aure ce Allah ta'ala cewa yi wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula ku zauna a gidan da juna wannan shi ne asali ga mace shi ne ta zama tana gida domin mace wani abu ne mai tsada da ake son kula da shi da ba shi kariya da tattali saura ka take mace ko ina tana yawo ta shiga nan da fita nan wannan baya daga cikin abinda musulunci yake faɗaitarwa a kai yana faɗaitarwa kan cewa mace zama a gida idan matar aure ce kaga da kwai tarbiyyar yara da kula da gida da kula da harkokin gida idan kuma wacce take budurwa ce ita ma akwai buƙatar ta zauna a gida aƙalla za ta taya mahaifiyarta kuma za ta samu kariya shi yasa ake ce musu ma zawatul hudur zawatul hudur za ta asifa ana sifanta su da zawatul hudur wato mace wacce take a tsare ba a sake ba tana gararan ba tana yawo ta shiga da tattalin amma larura ta kan iya sa mace ta fita ta kan fita ta je asibiti ta kan fita ta je dubiya ta je ziyara ta kan fita da nemi buƙatunta wadda duk larura za ta iya sa ta fita ba a cewa kai haramun ba ne kwata-kwata ta fita akwai buƙatar fita ta za ta iya fita amma cikin kamala cikin shiga wacce ta dace to idan ya kasance mace akwai yara a ƙarƙashinta ko marayu kuma babu waɗanda suke kula da su mijinta ya rasu ba wani babba da ya tsaya namiji dole sai ta bata ta je kasuwa ta nemo abin da za a ci babu laifi ta fita amma bisa sharuɗɗan da musulunci ya gindaya ba laifi ta je kasuwa ko ta je abin amma al'asulu shine kada a rinka ganin mace tana ta yawo sai da buƙata mai sallar isha'i zai iya bin masu tarawihi mai sallar isha'i wato mai sallar farilla zai iya bin mai nafila, kamar yadda mai nafila zai iya bin mai farilla. Wani hadisai da yawa sun nuna cewa sabani ta bangaren niyya ko yanayin sallah, wannan zai yi azhar, wannan zai yi la'asar, wannan sabanin da suke tsakanin liman da mamu ba zai hana su yi sallah tare ba. Mai azhar zai iya bin mai la'asar, mai la'asar zai iya bin mai azhar, mai nafila zai iya bin mai farilla, mai farilla zai iya bin mai nafila. Mai nafila ya bi mai farilla, da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin Zaid ibn al-Arqam ne, hadisin da Abu Dawud ya ruwaito, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallar asuba, sai ya ga wasu a bayan abin da tanti, can ƙarshen tanti a zaune, su biyu ba a yi sallah tare da su ba, sai ya ce a kira masa su. Aka zo aka kira wasu, jikinsu yana bari yana rawa, sun ɗauka ko wani abu za a yi musu, sai yake cewa me ya hana ku yi sallah tare da mu ba, sai suka ce ai sun yi sallah a masaukansu, wannan amina ne abin ya faru, suka ce ai sun yi sallah a masaukinsu, to shi ne ba a yi sallah, sai ya ce ko da kun yi sallah a inda kuke, kuka zo inda ake jam'i, kuka samu liman yana jam'i tare da wasu, to ku bi su sallah sai ta zama muku nafila. Sallu ma'ahu fa inna lakuma nafila, sai ta zama muku nafila. Kaga anan mai nafila ne zai bi mai farilla. Nabi ya bashi damar cewa ya salla a bayan sa a matsayin mai nafila, shi kuma wanda yana farilla, kaga shi mai nafila zai yi mai farilla. Hadisin Mu'adh ibn Jabal da yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana yin sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha'i, sannan ya gangara ya zo samu mutanensa suna jiransa a masallacin Bani Salima, shi ne masallacin da yake kiran sa Masjid Qiblatayn, sai ya je nan shi kuma ya ja su sallah. Ana riwayar take cewa fa innaha lahu tatawwu, shi a gurinsa tatawwu'i ne, wato nafila ce, shi kuma abunsu farilla ce. Kaga anan liman ya zama mai nafila, mamu sun zama masu farilla, so sabanin niyya wannan baya tasiri. Saboda haka mai sallar isha'i zai iya zuwa ya jona da sallar tarawih, in aka yi sallama ya tashi ciko abinda ya rage masa. Wannan mace ce take cewa za ta iya fita kai ga ‘ya’yanta ko ‘yan uwan mijinta, fakirai ne suna bukata, za ta iya musu, kuma bukata ne za ta iya taimaka musu. Su fakirai wanda ba su da abinda ya rage a cikin abincinsu na yini, to sadaka ta kai ba ta zama wajibi a kansu ba, amma in ta ba su ta ce gashi ta yi musu shi kenan, amma asali ba ta zama wajibi a kansu ba in su fakirai ne ba su da shi. Sannan ta tambaya me za ta fitar, shinkafa ko masara? Ana fitar da galibin abinda aka fi ci, ana cin shinkafa sosai, ana cin masara sosai, saboda haka duk wanda mutum Allah ta'ala ya hore masa ya fitar ya yi, idan mutum yana da halin fitar da shinkafar sai ya fitar, idan kuma wadatarsa ba ta kai ya fitar da shinkafar ba, don shi ma ba ita ya fi ci ba, masarar ya fi ci, sai ya fitar da masara, babu wani abu. Niyyar sallah a fili yake yinta ko a koye? Dukkan wata niyya a koye take, a zuciya take. Ita niyya ba lafazi ake yi ba fito ake a ce na yi niyyar kaza ba. Abinda ka kullice a zuciyarka ka san za ka yi shi ne niyya. Anniya shi ne al-ilmu bishai, al-qasdu bishai, ka san abinda za ka yi. Yayin da ka shigo masallaci za ka yi sallah a zahar, ka san me ka shigo masallaci ka yi, ka sa gabanka ka fuskanci al-qibla, ka daga hannayenka ka yi kabbara, ka san wace sallah za ka yi. To wannan ita ce niyyar, amma ba wani abu ne da yake furta niyya da baki, wannan bid'a ce. Allah ta'ala yana cewa qul tu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardhi wallahu kulli shay'in alim, za ku sanar da Allah addinin ku, Allah ya san abin da yake sama, ya san abin da yake kasa, ya san komai. To da ka ba bukatar ka sanarwa Allah cewa da irin ibadar za ka yi sallah, za ka yi ta azhar kuma farilla ce, kuma za ka yi kai kadai ko za ka yi koyi da liman, wannan duk ba a bukatar wannan, yin wannan ba shi da asali. To haka duk wata niyya, duk abinda aka kira niyya, to ana nufin abinda ka san abinda za ka yi, ka san ibadar da za ka yi. Sannan kalmar niyya har ila yau ana amfani da ita wajen ma'anar ikhlasi, wato ka yi abu don Allah, ka yi niyya ibada don kadaita Allah shi kadai ba tare da kayyaye ba, wanda ita ma ake kira da niyya. Sannan wani ya tambaya shi, ba mu suke fadar amin, ba mu suna fadar amin tare da fadar liman sai su riga shi kada kuma su ce ya gama, ce idza amana al-imam fa aminu wa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Idan liman ya ce amin ba ana rufe in ya gama ba, yayin da ya ce amin shi yasa a wata ruwaya yace idza qala liman wala dhalil faqulu amin. Idan liman ya ce ya kai wala dhalil to ce amin, daga shi lokacin da ya fara cewa amin shi ma lokacin da kuma suke fadata ku, an gane ku saura kada a riga shi kada kuma a ce sai ya gama sannan ku ku tare za ku yi shi. Dukkan wanda fadar amin dinsa ta dace da ta mala'iku sai a gafarta masa abin da ya gabata da laifin kansa, haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Wanda ya ce katangar gidansa ɗaya take, wato katanga ce ɗaya tare da ta masallaci, iyalansa za su iya bin wannan masallaci sallah daga cikin gida tunda sun haɗa katanga. Haɗa katanga ba shi yake nuna gidansa ya zama masallaci ba, in ya zama masallaci sai ku kwashe iyalanka ka fita da ka bar wa masallaci a ci gaba da katanga kawai. Don kuma da katanga Annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa da yake da katangar masallaci, kofa ce kawai fitowa zai sai ya zai tunduma a cikin masallaci, tsakiyar cikin masallaci yana da kofar da take haɗa shida, amma bai ce wa matan su rika mai sallah daga cikin gida ba, kaga su ma sai sun fito. Mace in tana gida ta yi sallah a gida ma ya fi lada, kuma da yake cewa saboda suna sakaci wajen sallah, kokari za ka yi ka hana su sakaci din, ba cewa za ka yi su yi sallar a haka ba. Bayan kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya yi sallah ba a cikin sahu ba to ba shi da sallah, la salata li munfaridin khalfa as-saff illa bis saff. Matar da take bi daga gida tana bin sika kawai, bata zo masallaci ba, to wannan ba ta da sallah. Idan suna sakaci da sha'anin sallah ba za ka ce to su yi ta haka ba, ko da kuwa an ce babu ita, to ai kaga wannan da ka ce su yi ta haka ko da babu ita gara ba ka ce su yi ta. Allah ta ai wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha, ka umarci iyalanka ka sa su rinka sallah, ka yi hakuri ka jure a kanka. Wanda ka ce a kai ka sa su ba wai ka a ce su yi ko a wani yanayi ba, don haka haɗa katanga da masallaci ba shi yake nuna cewa wannan gidan ya zama shi ba masallaci ba ne. Idan alwallan liman ranar juma'a ta karye bayan ya gama juma'a, sai ya wakilta na'ibinsa ya yi sallah da mutane
kama hudu ba.
Bayan an gama hudu ba sai wakilta na'ibinsa ya yi sallah da mutane, shi mai tambaye ke cewa to ai ita hudu ba wajibi ce, tunda wajibi ce kenan sai an sake ta. To ka ce an gama hudu ba an yi hudu bar ba, an yi hudu bar shi kenan, kuma dan me ba za a hakura ya je alwala ya dawo ba, ban ga dalili da yasa sai ya sa na'ibi ba. Alwala dai minti biyu uku ya gama alwala, kawo masa ruwa a bakin masallaci alwala a zuwa ya sallah, ba ku jira shi ba. Inda ma a ce shi ba zai tsaya ya sallar da ku ba, shi ya abin da zai iya wakilta wani ya yi, tunda dai har an samu juma'a an samu hudu ba, ba wai cewa kai dan shi ya yi hudu ba ba na'ibinsa shi ma in ya zo sai ya yi tashi hudu ba, ai wannan na'ibinsa ne, tunda na'ibinsa ne ya ɗauki hukuncinsa, saboda haka ba buƙatar a sake wata hudu ba. To za mu ci gaba da karatun mu, inda za mu tashi a aya ta 124 ko. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
الله تعالى يقول إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بيان الله تعالى يا مغنى النبي إبراهيم يا كما تركك النبي إبراهيم كدكا وانا أبن دعك جنجنا مثلا شركا شو النبي إبراهيم بيتبين شركا أباكم وزيتبين شركا أبا سنة النبي إبراهيم كان أمة قالت لله حنيفة متنه وانديك شوقبا يا غورا وانديك قوي دشي وانديك متقا وجن كمالا نفنلا kuma mai kaskantar da kai ga Allah ne, sannan mai mika wato mai fuskantar da zuciyarsa ne gaba ɗaya ga Allah, ya karkace mu dukkan wani abin bauta ba Allah ba, mai gode wa ni'imomin Allah ne. Waɗannan sifofi gaba ɗaya sun yi hannun riga da sifofin waɗanda suke ƙoƙarin su jingina kansu da shi, su ce a kan addinin da suke, sawa'un Yahudawa ne ko kuma Nasara ne ko kuma mushrikan Larabawa, wanda suke kokarin su jingina kansu da Annabi Ibrahim alayhi salam, su ce akan addinin sa suke da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo musu da addinin al-hanifiyya shi ba akan addinin Annabi Ibrahim yake ba. To bayan wannan bayani ne sai Ubangiji ta'ala ya ƙara kawo wani abu wanda zai ƙara nuna cewa su Yahudawa ba akan addinin Annabi Ibrahim yake ba, dan Annabi Ibrahim Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa qanitan lillah shine al-khashi'ul muti, wanda yake mai da'a, mai kaskantar da kai kuma mai da'a ga Allah. Wannan sifa ta kara ya bambanta da Yahudawa waɗanda tarihi suka kasance mutane ne da aka yi ta artabu da su wajen su bi Allah. To daga ciki akwai sha'anin zaɓar ranar da za su huta a ciki. Allah ta'ala ya shar'anta musu da farko cewa su haɗu ranar Juma'a su yi ibada. Suka haɗuwa ranar Juma'a su yi ibada, amma sai suka kiyarta su yi wannan, sai suka zaɓi ranar Asabar, ita ce suka ce za su haɗu su yi ibada. Su Allah ce inna ma ju'ila as-sabtu 'ala allazina ikhtalafu fi, kada an sanya ranar Asabar ga waɗannan da suka yi sabani cikin wannan yini. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi ikhtalafu, kuma lalle ubangijinka zai yi sakamako, wato zai yi hukunci tsakaninsu ranar gobe kiyama game da abin da suka kasance suna sassabawa a kansa. Yadda Ubangiji ta'ala ya shar'anta wa kowace al'umma, kowane addini, Ubangiji ta'ala ya fitar musu da wata rana da za su rika haɗuwa a sati suna bautar Allah a ciki. Wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, Ubangiji ta'ala ya shar'anta musu bauta a ranar Juma'a, saboda shi ne yini na shida bayan Ubangiji ta'ala ya gama kammala halittu gaba ɗaya. Ubangiji ta'ala ya shar'anta wa Bani Isra'ila su kuma bisa harshen Annabi Musa alayhi salam cewa su ma su haɗu ranar Juma'a su yi bautar Allah a ciki, amma sai suka kiya, suka karkace wa umarnin Annabi Musa alayhi salam, suka zaɓi ranar Asabar, suka ce a ranar ne Ubangiji ta'ala ya huta, cewa ya gama halitta ya huta a ranar, saboda kuma za su dan suna jingina wa Allah gajiya, saboda duk wasu sifofi na kasa da tsawaya da gajiyawa Yahudawa suna sifanta Ubangiji da su saboda rashin sanin girman Allah. Wa qalat al-yahudu yadu Allahi maqluda qullat aydihim wa lu'inu bima qalu, suka ce hannun Allah a kukunce yake, a daure yake, wato Ubangiji baya bayarwa, Allah ce hannunsu ne dai a daure. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah fakiri ne, su ne masu wadata. Suna jinginawa Allah irin waɗannan sifofi, don haka suna jinginawa Allah ta'ala gajiya, don haka suke cewa ya huta ranar Asabar, don haka su ma sai za su yi koyi da shi, su ma za su riƙa hutawa saboda su ƴaƴansa ne. Sau da sun ce su ‘ya’yansa ne, wa ƙalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, sun ce su ‘ya’yan Allah ne kuma su ne masoyan Allah, don haka abinda ubansu ya yi su shi za su yi. To in har da su ‘ya’yan Allah ne, falima yu'adhibuhum bi dhunubihim bal antum basharun mimman khalaq, to dan menene kuka yi laifi, yake azabta ku ku kamar kowa kuke sauraka wanda yayi daidai ai masa kikkiawan sakamako wanda yayi ba daidai ba shi ba a masa ba daidai ba to shine sai ubangiji ta'ala yake gaya mana cewa Allah ta'ala ya rizumta musu a bisa addinin at-taura cewa a bisa addinin annabi Musa sai su yi ibada ranar juma'a ba su yi ba saboda haka sai aka lizumta musu asabar din kuma sai Allah ya jarrabe su tunda sun ce a ciki za su yi kuma ga su masu su ne suna samun kifi kuma sun ce a ciki za su yi ba su yi aiki ba sai Allah ta'ala ya rika sakin kifaye suna taruwa baja-baja ranar asabar ranar da suka ce ba su yi aiki ba ranar sai kifi su cika ruwa su ta fitowa har bakin ruwa ranar da da kuma aka zo sai ga ba komai guri ya bushe kayau babu komai to shine suka shiga kuma shila suka shiga da baya sai su yi rami sai da kifaye za su cika gurin ranar juma'a su yi rami a ranar ko su saka komai su ta su a ranar juma'a saboda ranar asabar idan kifin ya zo ya cika gurin sannan ranar lahadi sai su kwashe sai suke ganin cewa ta haka ai sun bi dokar Allah gashi dai ta hanyar fila ce duk abinda Allah ta'ala ya haramta maka in ka ce za ka yi wani shatale tale ka halatta wa kanka wannan ba zai halatta maka abin ba kamar yadda aka haramta musu kitse sai suka rika narkar da shi za a ce kar su ci kamar yadda muka yi bayani a ayoyin da suka wuce aka ce kar su ci kitse sai su narkar da kitsen sai su rika sayar da man sa sai su rika sayar da man sai ai ba su ci ba don haka su wannan sayarwa masu amfani da man suka yi to wannan shi ma bai halatta musu wannan ba to haka suka rika yi ubangiji ya jarrabe su da wannan Allah ta'ala yake cewa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahri idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ولما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجدت على يديها من يشك تنبيس ومدى متانا القرية wanda a kare da take dab da teku kana hadiratul bahri idh ya'duna fi as-sabt lokacin da suke ta'addanci suke ketare iyaka dangane da sha'anin asabar duk mutumin da zai ketare abinda Allah ta'ala ya halatta masa zuwa ga haram to wanda ya ta'addanci yasa Allah ce idh ya'duna fi as-sabt istatihim hitanu yawm sabtihim shur'a ranar asabar kifi za su zo musu baja-baja su cika ko ina da ina ويوم لا يثبتون لا تأتيهم ولا تبع أثبر مبعا سنوبا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون دهكا مكا جيفا سكين بلائي جربا قبر أبن كسر جسنا إلى فاسقنش شيني رشي نيو الله بيئيا وان ننتسا مكا جربيش دوان دهكا سيسوكا كسو جدا وسو سكا لك يوم مأزن wasu kuma suka ce dan me za ku rika yin wa'azi wasu su ba sa yi kuma ba sa wa'azi wasu kuma suna wa'azi wasu kuma su ne masu laifin saboda haka garin sai aka kashi kasu gida uku wasu suna hanawa wasu kuma suna laifin wasu kuma ba sa hanawa ba sa laifin to shine Allah ya ce in qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadida lokacin da wani bangare daga cikin su suka rika gaya masu wa'azi wato wani bangare sai yake gaya masu wa'azi da dan me kuke wa'azi ga mutanen da Allah ta'ala halaka su zai yi ko kuma yi musu azaba ne sanin wato wadanda ba sa wa'azin ne suke hana masu yin wa'azi cewa ba sai kun yi musu wa'azi ba tunda dai mutanen da sun halaka ku kyale su kawai su kuma masu wa'azin sai suke ma'zuratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun muna yanke musu hanzari ne mu ma mu yanke hanzarin mu mun gaya musu saboda kamar yanke musu hanzari mu ma kuma mun samu namu uzurin a gaban ubangiji mun gaya musu gaskiya ba su ji bane kuma wala Allah sai ta ji abinda muke faɗa musu ba su za su iya ji ai su bane to Allah ta'ala ya ce yayin da suka manta abinda aka yi ta musu wa'azi a kansa ana tunatar da su shi na dokar Allah yayin da suka manta wannan sai muka tsayarar da waɗanda suke wa'azin an jailal ladina yanhauna anisu waɗanda suke wa'azi suna hana ayi aikin da bai dace ba shine saban Allah din nan sai muka tsayarar da su wa akhadna ladina zalamu bi azabin ba'is bima kanu yasuku waɗanda kuma suka yi zalunci anan Allah ta'ala kawai waɗanda ya tsayarar su ne waɗanda suke wa'azi aka tashi kamawa sai aka kama da masu yin laifin da wanda ba ta hana ayi laifin gaba ɗaya sai ubangiji ya kama su ya kira su kuma azzalimai wadanda sun zalunci kansu ta hanyar yin su bayan an hana su a ranar asabar waɗannan kuma sun zalunci kansu ta hanyar kin fadakarwa da yin wa'azi da karantarwa dukkan su sai Allah ya kira su azzalimai ya ce kuma ya kama su saboda abin da suke yi na laifi falamma akaw amma nahu anhu yayin da suka yi girman kai suka bijirewa abin da aka hana su suka ce sai sun yi kullu lahum kunu qiradatan khasi'in kuka ce ku zama birrika kuna tattattu to shine Allah ta'ala yake gaya mana waɗannan mutanen cewa innama ju'ila as-sabt 'ala alladhina ikhtalafu fi an sanya as-sabt dinnan rara as-sabt dinnan ga waɗanda suka yi sabari cikin sa mujahid yace shine waɗanda suka zabi ranar as-sabt suka bar ranar juma'a sannan ba su gushe ba suna rike da wannan ranar har lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi Isa alaihi salam wasu malamai sun ce annabi Isa ya canza su zuwa ran lahadi su koma lahadi wasu kuma suka ce a ya bar su akan shari'a su ta taura domin sun ci gaba da zama akan shari'a su ta annabi Musa alaihi salam in banda abin da aka shafe in banda wani ɗan bangare da aka shafe wanda yake cewa wa uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum annabi Isa yace nazo in halatta muku wani sashin abin da aka haramta muku sauran abubuwan kuma suka ci gaba da bin taura saboda haka wasu malamai sun ce hatta shi annabi Isa alayhi salam ya ci gaba da kula da ranar asabar din har lokacin da aka dage shi wato shi ma ya ci gaba da wannan tunda da suka nace sai asabar din sai Allah ya basu akan asabar to sai annabi Isa ma alayhi salam asabar din yayi daga baya ne a zamanin wani sarki Qustantin bayan da babu ne bayan ya musulunta shekaru ɗaruruwa bayan ɗauke annabi Isa alayhi salam bayan ya musulunta kun sai ya kawo canje-canje a cikin addinin kiristanci da yawa da za a canba magune ne ya musulunta shikina kuma sai ya shiga kawo canje-canje to a lokacinsa ne ya maida su ranar lahadi wai da su saba yahudawa ya ce su koma sun surka yi a ranar lahadi saboda haka sai suka koma suka yi a ranar lahadi hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga Abu Huraira radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-qiyamah bayda annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi furid alayhi fakhtalafu fihi fahadana Allah lahu فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي موني نكر شيء اما قوموني اغبا رانا غوبا قيامه موني ذا الامه اللي تزو ده قرشي اما كوما رانا القيامه موني فرقو سي ان يو الامه رحم صلى الله عليه وسلم حسابي سن تدا الجنه سن كوما ايما سوراغا تبوني سي يكي تشوا سي دي كاي ان رغا با سو لتافي سي دا كفار با سو لتافي سن القران يزو ده قرشي yace summa hadha yawmuhum alladhi furida alayhim sannan wannan ranar juma'a ita ce ranar da aka farlanta musu ita ce aka zaba musu cewa su rika taruwa suna ibada a ciki faqtalu fi sai suka yi ta sabani suka yi ta rigima a tsakanin su dangane da wannan ranar fa hadana Allah lahu mu sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga wannan ranar to Allah ya zaba mana wannan ranar ita ce ranar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani yini da rana ta fito ta faɗi mafi alkhairi kamar ranar juma'a ita ce mafi alkhairin yini da rana ya fito a cikinsa ta fito a cikinsa ta faɗi a cikinsa yake cewa fa hadana Allahu lahu ce fa nasu lana fihi taba'u duk mutane suna biyo bayan mu ne dangane da wannan ranar juma'a alyahudu kada yahudawa sai gobe kaga sai mun yi namu sannan su kuma su zo da nasu wan nasara ba'da zat su kuma nasara sai jibi kaga mu ne farko su kuma suna bin mu a baya hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi abu huraira da hudhaifa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhuma suka ce manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce adallallahu anil juma'ati man kana qablana fa kana lil yahudi yawmus sabt wa kana lin nasara yawmul ahad fa jaa allahu bina fahadana allahu li yawmil juma'a fa ja'ala aljum'ata was-sabta wal ahad wa kadhalika hum taba'un lana yawmal qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya wal awwaluna yawmal qiyamah wal maqdiyu bainahum qabla al-khalaiq nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya batar da su ya batar da waɗanda suka gabace mu gabarin juma'a bayan ya nuna musu juma'a suka kiyarda suka ce su asabar suke so shikenan sai Allah ta'ala ya kawar da su da kanta fa kana lil yahudi yawmus sabt ya zama ranar asabar ce ranar bautar yahudawa kana lil nasara yawmul ahad su kuma nasara ranar lahadi fa jaa allahu bina mu kuma sai Allah ya kawo mu daga ƙarshe fahadana Allahu yawm al-juma'a ya shiryar da mu ga ranar juma'a ya sanya ranakun suka zama juma'a sai asabar sai lahadi wa kadhalika hum taba'un lana yawm al-qiyamah to haka nan a ranar gobe kiyama ma a bayan mu nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya mu ne na ƙarshe a nan duniya wal awwaluna yawm al-qiyamah amma mu ne na farko ranar kiyama ranar gobe kiyama wal maqdiyu bainahum qabla al-khalaiq mu za a yi fara yi hukunci kafin a yi wa kowa to wannan shi ne abinda Allah ta'ala yake tunawa yake gaya wa yahudawa don su san cewa ba akan addinin annabi Ibrahim suke ba annabi Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi shi mai da'a ne ga Allah su kuma ga yadda ake tafafuta da su wajen azaba musu ranar da za su haɗu su yi ibada ranar da za su haɗu su yi ibada mu Allah ta'ala ya zaba mana juma'a ta zama ita ce ranar da za mu haɗu mu yi ibada su tunda an gaya musu su zaɓi wannan ranar sun kiya ita ce ranar da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam a cikinta Allah ta'ala ya halicce shi a cikinta ya sa shi aljanna a cikinta aka sauko da shi duniya kuma a cikinta ya mutu kuma a cikinta za a yi tashin alkiyama shi ya sa hadisi ya tabbata cewa babu wata dabba ranar juma'a face tana kuka domin tsoron ko ta kasance wannan ranar ce tashin kiyama in banda ɗan Adam da aljanu mutum da aljan shi ne kawai ke hada-hadarsa yana walwalarsa ba abinda ya dame shi to ranar juma'a ba ana nufin ranar hutu ba ce ana nufin ranar ibada ce rana ce da ake haduwa a ibada idi ne ranar idi ne haduwa ake a ibada a cikinta a ga juna a gaisa da juna a yi shiga mai kyau a sa sutura mai kyau shi yasa farkon musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira da sahabbansa zuwa madina ana wahalar wahalar ruwa sai da ba kowa yake iya samun isasshen ruwa ba sai yace to kowa ranar juma'a ya tabbata yayi wanka tunda ga ranar aka farla ta wankan juma'a shi ghusl juma'a wajibun ala kulli muhtalif saboda ko da ba ka iya samun ruwa da zaka iya wanka kullum to al aqalla a sati kai sau daya addinin musulunci addinin tsafta ne babu wani addini da yake da tsafta irin musulunci babu shi kuma kana musulmi wani ba zai zo gaya maka ya zaka yi tsafta ba sai dai in ka bar koyarwar musulunci din to shine wani zai raina maka kura har ya rika gaya maka ga abinda za ka yi ka tsaftace kanka amma in har za ka riƙe addinin musulunci to sai dai ka koya mu duba ba rana ce da aka ce kada a yi aiki a ciki ba Allah ta'ala da ya gaya mana cewa idan an kira sallar ranar juma'a a je a yi sallar juma'a ce idan nudiya lissalati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai ce me فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذا فكرا صلى رانا الجمعة دعا بل كتي كبير وبر هركا هدا هدر كاسو وانت كوانا ايكي كتفي صلى الجمعة ونشينا ينفي مكو الخير إلى كل سنة إذا إنك كما صلى إذا قضيت الصلاة كما صلى الجمعة فانتشروا في الأرض وقوا يتاما كبنسا وجيكم يمي أرضك wabtahu min fadlillah fadlillah na ana nufin ar-risk ya makan kasuwa ya yi komawa kasuwarsa ba ita ce ya koma wurin aikin sa saboda haka ba a ci aka yi tilas a ranar juma'a ka a yi ka a yi aiki ba shi musulunci ba ba wani rana ta zama banza sai kana da kanka yi aiki ko wani lokaci ma kana iya zuwa ka yi aiki in kana son ka huta da sanda ka samu damar huta ka huta to wannan shine a musulunci sai zaba ka samu a inda wani hadisi yace sahabbai ba sa fita gona ko ba sa fita sana'a ranar juma'a ko ranar alhamis sai dai kawai in ana artabu ne da waɗanda suke abokan hamayya kuma sai ka ce sai an bamu namu amma dai ba wani inda musulunci yace ranar kaza kai ka huta in kana ta buku ko wace rana ma kaga za a bawa kanka in kace kai ranar litinin zaka rika huta kana da yanci ka huta to ka huta ba wanda zai ce kai masa laifi sai inde inda kake ma'aikata ba kake ne kai kaga ba yadda zaka yi amma kana da yanci kai dan kasuwa ne kace kai ranar ladin litinin ba kai ka huta ba ba zuwa ya matsa maka yace sai ka huta sannan Allah ya ce udu ila sabili rabbika
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم
sannan Allah ta'ala ya dawo da akalan magana zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi wajadilhum billati hi ahsan kai jayayya da su ta hanyar da tafi kyau inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili lalle ubangijinka shine mafi sani ga wanda ya bace wa hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sani ga wadanda suke shiryayyu to Allah ta'ala ya dawo da akalan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu malaman sun ce ud'u ila sabili rabbika ana fuskantar da magana ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu suka ce ana fuskantar da ita ga kowa ne wanda ya cancanci kira zuwa ga Allah kowa wanda Allah ta'ala ya bashi ilimin da zai da'awa to wannan kiran ana fuskantar da shi ne zuwa gare shi ce kai wa'azi irin waɗannan maganganu wato khitab da yake zuwa da irin wannan siga alqur'ani akwai wanda da yazo an san cewa wannan na kowa da kowa ne bai shafi annabi shi kadai ba daga kuma shi siyakin za a gane wato daga yadda aka koro zancen za a fahimci to wannan bai tsaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin kaga anan an fara da ya ayyuhan nabiyyu sai kuma kace idza talaqtum ya kai wannan annabi idan kun saki mata kaga ashe ba annabi kawai yake magana da shi ba ana magana da kowa da kowa ne duk wanda zai yi saki to ga yadda dokar saki take a musulunci saboda tun daga jin wannan idza talaqtum daga siyakin maganar ka tace wannan ba ta ke bace annabi ne ba shi kadai sannan akwai wanda shi kuma tun daga siyakin yadda aka koro zancen zaka fahimci dashi shi kadai kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min duni mu'min kaga daga jin yadda aka koro magana karara an nuna wannan magana ta shafi shi kadai Allah sallallahu alaihi wasallam da wace mace daga wace mace mu'mina idan ta ba da kanta kyauta ga annabi kuma annabi ya ga zai aure ta wato a wannan aya ana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya aure ba tare da sadaki ba to banda shi ba wani wanda ya isa ya ce shi zai aure ba tare da sadaki khalisatan laka ko wannan sadaka da ake ce an ba da wancan sadaka ai ba daidai bane a ce an ba da wancan sadaka in har kana da ya kana so ka ba mu wani to sai ka ba shi sadaki sai ka ce to ga sadaki na san baka da sadaki da zaka aure wancan sadaki je ka nemi auren ta da shi saboda sadaki na ta ne ba na uba bane ba na uwa bane ba na dangi bane na ita wacce aka aura ne Allah cewa wa atun nisaa saduqatihinna nihla ubangiji ya jingina sadaki zuwa ga mata sai ku ba wa mata sadakin su kyauta ce daga Allah haka ubangiji ya ba ya ce wannan kudin nasu wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara kaga shi matan ake ba iyayen suke ake bawa ba to kowa zai aure dole sai ya bar sadaki amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan an ba shi dama zai iya auren wacce ta kawo kanta ta ba da kanta zai iya auren ta ba tare da sadaki ba shi yasa Allah ya ce khalisatan laka min duni mu'minina kai kadai banda sauran mu'minai kaga wannan magana ta nuna cewa maganan nan da shi kadai ake wani bai shigo ba to akwai kuma wacce za ta dauki da shi ake kuma za ta dauka da wani ake kamar irin wannan qodo ila sabili rabbika zai yi da shi kadai da shi ake zai yi to al-asulu shine duk abin da aka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake in dai ba a nuna yake banta da shi ba to al-umma tana ciki saboda an ce ta koyi da shi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi da za ku yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk magana da aka fuskantar da ita zuwa gare shi kuma babu wata alama da take nuna cewa shi kadai aka kebe da magana ko kuwa da kowa ya shiga ciki haka anan ma koda wasu malamai sun ce wannan maganar shi ake nufi to ba wai suna nufin cewa wani ba zai yi da'awa ba ko wani in ya tashi da'awa kar ya yi da hikima a'a suna nufin dai shi aka fara fuskantarwa magana to in har shi aka fara fuskantarwa magana mu kuma ya zama za mu koyi da shi to kaga za mu ga girman magana idan har shi karan kansa a matsayinsa na manzo sallallahu alaihi wa sallam da darajar da Allah ta'ala ya masa an ce idan zai yi wa'azi ya yi kira bil hikma wal wa'izatil hasana kaga kenan ko ba wane ne dole ne shi ma ya yi aiki da waɗannan sharuɗa da zama na wa'azinsa akwai hikima akwai al mawidatul hasana Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka anan ila sabili rabbika kana nuna abu guda biyu abu na farko yana nuna kai abin da ikhlasi kai abin dan Allah saboda da'awa ce za ka yi zuwa ga Allah don kai ta dan Allah in kai ta dan wata manufa ta duniya to ba za ka samu wannan lada da ake bawa wanda ya yi da'awa ba illa iyaka ma za ka samu laifin kai wani aiki ba bisa ikhlasi ba sannan abu na biyu da'awar da za ka yi ta zama ila sabila rabbika ta zama zuwa ga tafarkin ubangijinka kaga sabilullah shine al-islam shine musulunci gaba daya ya zama kana kira ne zuwa ga musulunci saboda kaga ba kana kira ne ba zuwa ga kanka sai kana kira mutane ne zuwa su yi maka mubaya'a ko su bika ko su daraja ka ko su dauka ka su baka wani matsayi a kana kira ne zuwa ga abi Allah abi manzo sallallahu alaihi wa sallama a rike addinin Allah ba kana kira ne zuwa ga wata kungiyar ka ba kana kira ne ba kana kira ne zuwa ga wata tariƙar ka ba kana kira ne zuwa ga Allah haka dole ya zama zuwa ga Allah za ka yi kira shi yasa Allah ta'ala a wurin ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min mushrikeen ka ce wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah kai ad'u ila nafsi ba ko ad'u ila jama'ati ko ad'u ila hizbi ko ad'u ila qawmi ko ad'u ila baladi ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba kungiya ta ba ba jama'a ta ba ba faji na ba ba kabila ta ba ba garin ku ba ad'u ila Allah haka da'awar ta kasance zuwa ga Allah shi kai zuwa ga abi musulunci to tunda aka ce za ka kira ne zuwa ga hanyar Allah kaga wanda ya nuna kenan sai ka san me kike hanyar Allah wanda ya nuna sai ka samu ilimi sai ka samu ka san me sabilu rabbika in baka san sabilu rabbika ba zuwa ga me za ka kira zuwa ga me za ka kira dai zuwa ga shirme dole sai kai ilimi ka san shi yasa a waccan ta yace ala basira ala basira ai ala ilmin ala hujja bisa ga wata hujja bisa ga wani ilimi kamar haka abinda za ka kira mutane zuwa gare shi ya zama ka san shi ba daidai bane ka kira mutane zuwa ga abinda baka da ilimi akan shi ko kake zato baka da tabbas يا سأل الله تعالى تقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة تكون هذا وني إلي ميني لذلك كنتم من هذا الشيء شيء كان قد أبن أكي نتتونا وقو ما يجب مدنا هو كلا ذوى قوات منفا تويزمان عني تعكي وانا شين أبن الله تعالى يكتشيوه سورة بقى كي كأيش أكل ذاته akan ina tsammani shi yasa ko ganin mutum kai yayi abu yayi wata sallah amma baka da kana gare ka ba haka kamar yake kamata ba amma baka da hujja anan ba idan za ka ce da shi ya daina wannan sallah sai kana da hujja sai ka sanya ake sallah kai ma in kawai kai dai kawai kaga ka taso kaga haka ake amma kuma kai baka san dalilin da yasa ake hakan ba to baka da bambanci da shi shi ma za a yi haka ya taso ya ga ana yin irin tashi in ka ce kai ma haka ka ga ana yi shi ma ci ni ma haka da zai na ana yi kaga cikin ku ba wanda zai kayar da wani to zamana akwai ilimi sannan Allah ce bil hikma zamana da hikima ibn jarir at-tabari yake cewa huwa ma anzalahu alayhi min al-kitabi was-sunnah shine abinda Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da al-qur'ani na al-qur'ani da sunnarsa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiranta hikma kunna ma yutla fi buyuti kunna min ayati Allah wal hikma kutina Allah yake ga mata annabi sallallahu alaihi wasallam kutina abinda ake karantawa a gidajen ku na ayoyin Allah sai yace wal hikma da hikima bai hikimar bayan ayoyin Allah yake ce sunna saboda ka san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ka san sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ka san rayuwarsa ka san sirarsa ka san yayi da'awarsa ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awarsa in ka san yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awarsa to kana da hikima ka san hikimar da za ka kira mutane zuwa gare ta idan baka sani ba babu shakka baka san hikima annabi sallallahu alaihi wasallam da'awarsa cike take da hikima cike take da hikima wato za ka samu cewa akwai sassautawa da sanyayawa inda ya kamata a sassauta a sanyaya akwai kuma inda za a dau abin da gaske da jajircewa da tsanantawa inda ya kamata a tsananta wato kowanne ana sa shi a mahaddaci ba za ka dau ko tsanantawa ba ka sa inda ya kamata a tausasa ba za ka dau tausasa sai a tausayi ba kuma ka sa inda ya kamata a tsananta za mu ga wani a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ransa ya baci yayi magana mai sa shi ka duba lokacin da wani ya zo ce da shi ya rasulullahi ma sha Allah wa shi'ta qala aj'alta li lillahi hiddan qul ma sha Allah wahdahu su ce ya rasulullahi in Allah ya so ka so nabi ce ka san gani kishiya ga Allah kalmar tana da girma wato ni ka maida kishiyar Allah Allah ya ce la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu kada ku sawa Allah kishiya kuna sani sama Allah kishiya kafirci ne ko ba za a ce wai annabi ya kafirta wannan sahabin ba ba kafirta shi ba amma yana so ya gaya masa abinda yayi din nan shirka ce sawa Allah kishiya ne ka duba lokacin da waɗannan sababbin shiga musulunci suka ce ita Allah na zata anwaq kama da mun zata anwaq ya rasulullahi kuma ka saban mana bishe da zamu rika da yace makaman kamar yadda waɗannan abokan adawar musu ma suke da tasu annabi ya ce inna sunan lalle hanyar waɗanda ya gabata ne kuke so ku bi laqad qultum kama qala ashabu musa li musa ij'al lana ilahan kama lahu qaliha qala innakum qaumun tajhalun in haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun annabi ya ce musu kun faɗi irin abinda mutanen annabi musa suka gaya wa musa mu ma ka samu mana Allah kamar da waɗanda suke da Allah haka magana ce mai tsanani saboda a nan gurin tsananin ya fi dace saboda waɗannan musulmi ne sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san girmansa sun san darajarsa sun yarda da abin da yake faɗa musu saboda haka yayin da ya tsananta sun san cewa ya cancanta a tsananta a wani gurin kuma sai buga ya yi laushi ya yi taushi musamman idan shi aka taɓa to sai ka ga ya fi kowa ka duba isar shigowar yahudawa suke da shi assalamu alaika a zo har gidanka a gaya maka bakar magana a zage ka a yi maka mummunar addu'a har gidanka ba haɗuwa aka yi da kai ba ba zuwa kai inda suke ba a su suwa su har gidanka abu shakka idan ba mai irin hikima ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba da an ji kansu da ba su kai labari ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba gaba daya a garin Madina shine shugaban kasa amma zo har gidansa a gaban matarsa a zage shi aga masa sai ce wa alaikum Aisha ta fusata ta ce wa alaikumul maut wal la'na annabi ya ce haba Aisha ta ce rasulullahi baka ji me suka ce ba to ni baka ji me nace ba sai ke ce ya Aisha alayki birrifq fa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana ولا ينزع من شيء الا شانه يا عائشه ki zama mai sanyi mai tausayawa mai sassautawa mai sassautawa da inda ta aka same ta aka samu laushi a cikin abu to zai ya sa abin kyau yayi ado abin zai yi kyau, zai bada sha'awa. Duk sanda aka ce da rif tausayawa daga cikin abu, to kuma za a abin ya lalace. Abin da ya gaya mata kenan, lokacin da wani ya shigo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haba da shi, ya ba shi guri ya zauna, irin a tambaye shi ina kake, ina ɗan uwanka, ina kaza, ina kaza. Da ya fita, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai isa a kula shi sai da wannan mutum. Ya ce ya Rasulullahi, na ga kuma yadda ka karɓe shi da fara'a da walwala. Ya ce kin san a cikin mutane mafi sharrin su shi ne wanda za a kyautata masa saboda tsoron sharrin sa. Saboda in ya fita nan, ko ba a san me zai je faɗa ba, ya ɓata da'awar, ya ɓata Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yi sharri duk da ya ga dama. Sai ga a wani gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta, ya sanyaya, ya yi rabo na ganima a gabansa. An tashi an ce yaro, an tashi an ce kai adalci a gaban gidansa, ba labari ba, aka ce i'dil, kai adalci. Wato bai adalci ba. Ya ce wai aka, faman ya'dil illa ma'adil. Kai canka, wane ne zai adalci in ban yi adalci ba? A watar waya ce khifta wa qasirta illa ma'adil. Ka yi asara, ka taɓe, in dai har ban yi adalci ba, in dai ban zan yi adalci ba, kai ma ka taɓe. To ina za ku yi adalci? Babu. Wani lokaci ya yi rabo, bayan ya tafi, sai wani ya tashi yake cewa hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Rabon nan ba a yi shi dan Allah. Aka garzayo, aka zo, aka gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga abinda wani yake cewa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu Musa, laqad uziya bi akthara min hadha fasaqi. Allah ya ce Annabi Musa, an yi masa abinda yafi wannan, amma ya yi haƙuri, ya yi haƙuri. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wani gurin kuma kaga ya sassauta. To haka wannan ita ce hikima. Abin da ya kamata a yi zafin, sai a ga a sa zafin, musamman wanda kasancewa zafin ba zai baza shi, ba zai wato abin nan ɗinsa ba, tunzura shi. Wanda kuma kake ganin cewa zafin ba zai masa wani amfani ba, ba amfani kai wani zafi. Ka duba ba abin da munafukai ba sa yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su Ubay, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, me ba su gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam al-azan, in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azan. Haka yace wa Annabi, shine mafi girma, annan mafi karkanci, kuma in an kowa Madina sai ya kore shi. Yake cewa mun zama kamar yadda Larabawa suke cewa sammin kalbaka ya kul, ba wa karanka abinci ya ce koshi ya zo cije ka. Wai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai sun zo talakawa, ba su da komai, sun karbe, sun ba su abin, sun ba su masauki, yanzu kuma suna musu abin da suka ga dama. La tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Kakku ba su abinci, ku kyale su da yunwa, sun gaji su fita su bar garin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa akan wata jaka, yana kai kan wata jaka, yana zuwa inda Ubay yake zaune da shi da ƴan majalisarsa, kawai sai su karkato shi hajji. Wai wani doyi har aka kai ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai ba za ka ba mu dama mu yi maganin wannan mutum ba? Annabi ya ce a turiduna an yatahaddasa an-nas, atuhibuna an yatahaddasa an-nas anna Muhammad yaqtulu ashaba? Kuna so a je a ta ba da labarin cewa Muhammad yana kashe sahabbansa, shi kenan waɗanda suke nesa ba su san yadda abin yake ba, a je an kai musu gurɓataccen labari, an ce Annabi Muhammadu yana kashe sahabbansa, ba wai ya kashe mutum ɗaya ba, a yana kashe sahabbai za a ce. Ya kashe na farko, kaga Ubay ibn Salul ba sahabi ba ne, munafiki ne, amma cewa za a yi sahabbai, kuma mutum ɗaya ne, kuma an ce sahabbai. Sannan sau ɗaya abin ya faru, an ce kuma yana yi. Kun ga duk an lalata labarin, an ɗauke shi, an ba da shi a birkice. Saboda haka Annabi ya ce ba zan yi ba. Wannan hikima ce ta da'awa. In ba dan haka ba, da wasu da ke gefen Madina, shi kenan sai labarin ya je ya tayawa a cikinsu, ci to ka musulunta ka je ƙarshe ba ta ayyanta. Wannan duk yana daga cikin hikima da Allah ta'ala ya ce ayi amfani da ita wajen da'awa. Wal maw'izatu fil hasana, ayi amfani da wa'azi mai kyau. Al maw'iza al hasana, al maw'iza al hasana, shi ne ka karanta umarnin Allah, ka faɗi kuma hanin Allah kuma ka faɗi uba ga wanda ya saba wa umarnin Allah ko ya abin da Allah ya shine al-mau'iza kamar yadda muka taɓa faɗa a wannan darasi da ya gabata kalmar wa'azi tana nufin yin aiki da umarni ko kuma barin abin da Allah ya hana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum kaga fa'alu ma yu'azuna ay ma yu'maruna da za su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi anan kalmar wa'azi tana nufin umarni يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أن يعيذكم أن ينهاكم كلمة وأذي أنا كما ترى من هني سورة كتب كلمة أبن ذاك كرم تاو مسلمي على تاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقول شها أبن أمرني يقول شهاني يقول شبيانا ساكمكو قوان دي يبي أمرني كوكما وقوبا قوان دي سابا وأمرني أبن ذاك هنا وأن شيء كثيرا وأذي kuma kaga ashe shi wa'azi ana yin shi ne da ilimi shi ma sai ka san me Allah ya umarni da shi me kuma ya hana ka ga yawa mutane abinda Allah ya ce ka ga yawa mutane abinda manzo Allah ya ce ka ga yawa mutane abinda Allah ya umarni da shi ko ya hana ka ga yawa mutane abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ko ya hana ka faɗi sakamakon wanda yayi biyayya ka sakamakon wanda yayi ba daidai ba wannan shine kai wa'azi amma duk wani abin da mutun zai yi ba wannan ba to ba wa'azi ta yi mutum ya bude wani dandali na ashakata ko na tattauna a yi dariya to wannan kaga ba wa'azi bane akwai wani gurin da aka ga da sunan wa'azi amma kawai ko kyakyata ake kawai sai dai a bada labari je a kasuwa an yi kaza sai karen je na fito wani ya ce kaza a yi dariya an an jima ya faɗa a yi dariya amma ba za ka ji Allah ya ce ba za ka ji annabi ya ce ba za a kawo maka sirar sahabbai ba za a kawo maka sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba wa'azi ake ba haka shi wa'azi shine kai umarni da abinda Allah ya ce ayi umarni da shi ka hana abinda Allah ya ce a hana tare da faɗar sakamako na lada ko na hukuma Allah ta'ala ka ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi da kuskure Allah ya taimana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh